sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safe a yau Juma'a 11 ga watan Agusta na shekara 2023. Ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Da farko ga baba da kanin labaran duniya.
Gwamnatin sojan kasar Niger ta yi barazanar kashe ɓarren shugaban kasa Muhammad Bazoum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soja don maido da mulkin su. Mulkin sa inji wani wasu jami'an kasashen yammacin duniya su biyu. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani hotel inda ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suke yawa amfani da shi a birnin Zaporizhzhia na ƙasar Ukraine. Kada Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa biyar a gidajensu domin musanyar su da biliyoyin dalanta da aka rike a Koriya ta Kudu.
To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma bayan da ECOWAS ta bayyana matsayarta bayan taron kolin da ta yi a Abuja inda kungiyar ta jaddada fatar dawo da kasar Niger ta farkin demokradiyya inda masu ruwa da tsaki suke cewa
mu kanmu Nigeria rashin tsaro ya addabe mu, muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da police da za su tsare rayukan numa balantana kun fada wani yaki da wata kasa.
Sannan kuma wasu ƴan kasar Niger sun bayyana ra'ayoyinsu akan matsayar ta ECOWAS matsayar da ECOWAS ta cimma bayan taron da ta yi a Abuja.
Ai asara ne ga Niger tunda an san jiragen da suke shigowa, safarin jirage da suke shigowa da wanda suke wuce mu kai duk jirgin da ya wuce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka.
Yau ma muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. Alfarmar wannan rana ta Juma'a kuma yau ma za mu kawo muku tunatarwa daga malamai, amma kafin nan ga baba da labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin sojan Niger ta yi barazanar kashe hanɓararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkin sa, inji wasu jami'an kasashen yamma su biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar a wannan mako cewa za su kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani daga kasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki. Wani jami'in Amurka shi ma ya tabbatar da hakan, wanda kuma ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai kamar yadda AP ya rawaito. Jama'a sun zanta da AP ne jim kaɗan kafin ƙungiyar ECOWAS ta ba da umarnin fara tanadin rundunar da za ta yi amfani da su wajen maido da demokradiyya a Niger. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta baiwa shugabannin sojin ƙasar wa'adin ranar Lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin. Bayan ƙarewar wa'adin a ranar Lahadi, sojojin sun rufe sararin samaniyar ƙasar suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilinsu. Sojojin sun kuma yi alƙawarin kare ƙasar daga duk wani hari da ƙasashe waje za su kawo mata. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani hotel inda ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke yawa amfani da shi a birnin Zaporizhzhia na ƙasar Ukraine, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana wasu 16 suka jikata. Birnin Zaporizhzhia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar Rasha. Wuta ta tashi a wani gidan fararen hula bayan da makami mai linzamin ya afka wa mazauna ginin, inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. An faɗa cewa a wannan otel na Rescat ne ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin. Dennis Brown, shugaban ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a Ukraine, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran wato Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da kawayenta na Turai suna sayan makamashin nukuliya da wasu sanadarai masu yawa daga kasar Rasha tare da baiwa Moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kudaden shiga da take tsananin bukata a lokacin da take yaki da Ukraine. Kasuwancin wanda ta kasance ta doka kuma ba a haramta ta ba, tana haifar da fargaba ga kwararru masu rajin hana ya hada yaduwar makamai da kuma zababbun jami'ai waɗanda suka ce sayan kayayyakin na taimakawa Moscow wajen samun kuɗi da kuma sayan makaman nukiliya kuma yana kawo cikas ga yunkurin da ake yi na rage karfin yaki da ake yi da Rasha dogaro da kayayyakin nukiliya na Rasha wanda akan yi amfani da su galibi don samar da wutar lantarki ga fararen hula zai iya jefa Amurka da kawayenta a cikin karancin makamashi idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yanke sayar musu da kayayyakin kalubalen na iya ƙara tsananta yayin da waɗancan kasashen suke kokarin haɓaka samar da wutar lantarki mara hayaki domin yakar sauyin yanayi Rasha dai ta sayar da kayayyakin nukiliya har na dala biliyan 1 da kuma miliyan 700 ga kamfanonin Amurka da na Turai a cewar masana.
Kawalan da wani ɗan lokaci baba zai dawo da sauran labaran duniya yanzu dai za mu kawo muku rahotonmu na farko da ke cewa Bayan taron ECOWAS a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugabannin suka amince da fara aiki da rundunar da ke shirin shiga tsakani a Niger amma kuma ta ce tana so a maido da mulkin demokradiyya cikin lumana kwararru a fannin zamantakewar dan adam da ma yan siyasa sun ja hankalin shugabannin kan waɗannan matakan kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana
Ungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Niger amma kuma za ta shirye rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar ƙasashen ECOWAS da ƙasar Niger wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar kokarin da kungiyar take yi na dawo da shugaba Muhammad Bazoum Dr. Faruk Bibi Faruk kwararre ne a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami ne a jami'ar Abuja yayi bayani cewa
wannan zai iya zama saboda wata kila ana son a ci gaba da tursasa su ana matsa musu duk da ana maganar neman mafita ta sulhu a ciki saboda ita ECOWAS din wata kila ba tunanin ta bane ko kuma su bulatunin bin ba tunanin su bane su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a inda ya taho shi yasa zaki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya za su ci gaba da tursasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma za su iya sa baki akan wannan magana wato sojojin ECOWAS na ko ta kwana gaskiyar magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na ko ta kwana da ECOWAS take da shi da za ta iya wannan aiki da take tunani
ko yaya shugaban kungiyar sanatocin arewa a majalisar dattawa Abdul Ningi ke kallon wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta dauka ga abin da yake cewa
a wannan lokaci mu kanmu Najeriya rashin tsaro ya adabe mu muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da police da sai tsare rayukan mu ma balantana ko mun fada wani yaki da wata kasa idan aka yi la'akari da kan cewa ita Niger din yanzu ta samu goyon bayan Burkina Faso da Mali har ma da Russia to wannan abin tsoro ne kwarai da gaske kuma na biyu mun yi la'akari kan cewa wannan damuna ake ciki dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki to ki tabbatar mutanen Sokoto Katsina Jigawa har ma da Oyo za su rasa wurin zama to idan sun rasa wurin zama din nan wani irin tunani aka yi nan halin mutane da za su bar gidajen su ƴan Najeriya wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu ƴan Niger wanda muke makwata da su
to sai dai ga daya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin kasashen waje Ali M Ali yayi tsokaci cewa
shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji ai wanda an janye wannan maganar abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shi ne shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta yamma to a matsayinsa ne yake fada da yawunsu su suka yanke shawarar cewa hanbarar da mulkin da aka yi na Bazoum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi ba Bola Tinubu bane shi matsayinsa ne na jagora to kuma abu ne in ka duba tsakanin Najeriya da Niger kusan hanta da jini ne ba ka raba su musamman arewacin Najeriya da Niger kusan dunkulalliyar kasa suke da can kafin turawan mulkin mallaka su zo sai aka samu bambancin reno wannan na faranshi wannan na turawan English
duk da waɗannan matakai da kungiyar ECOWAS ta dauka bai hana jagororin juyin mulkin Niger nada sabuwar gwamnatin wucin gadi ba domin Mahamane Rufai Kawali wanda aka ambata a matsayin sakatarin gwamnati ya nada ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da karshen labaran duniya
Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa guda biyar a gidaje domin musayar su da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu al'amarin da ya zo a daidai lokacin da Tehran ta kwashe watanni tana nuna shirinta da yin musayan fursunoni da Washington a gargashin wannan yarjejeniya da wata kasa za ta shiga tsakani za a saki ƴan kasar Iran biyar da ke daure a Amurka kana za a maida kudaden Iran da ake rike da su a Koriya ta Kudu kuma a tura kudaden zuwa Qatar Tehran dai ta fada a cewa tana fadan wannan labari ne a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na IRNA Iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan 6 zuwa biliyan bakwai wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora wa kudaden sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fada a jiya Alhamis cewa cire Amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace a ƙarshe hukumomin leƙin asirin Amurka suna neman fada da jirin sunayen kasashe da kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba da suke kawance da su don samu da kuma raba bayanai kan barazanin da Amurka da kawayenta ke fuskanta wannan sauyin wani bangare ne na sake tunani da aka bayar ko kuma da aka bayar a cikin wani umurni na sabon dabarun leƙin asirin ƙasa wanda aka bayyana a jiya Alhamis
Gaida baba ya kuma makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Taron kungiyar hadin kan kasashen yamma ta ECOWAS wato CEDEAO karo na biyu wanda suka yi a Abuja kasar makonni biyu bayan taron makamancin wannan da suka yi wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya jiyo mana ra'ayoyin ƴan Niger kan matakin ECOWAS na jaddada amfani da karfin soja akan sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta Niger idan bukata ya taso
dangantaka tsakanin jamhuriyar Niger da kungiyar ECOWAS da wasu kasashe yamma na ƙara kazanta sakamakon kifar da gwamnatin Muammar Bazoum da sojoji suka yi lamarin da ake fargabar zai iya jefa yankin Sahel cikin ƙarin rikici a ranar Lahadi ne dai sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka sanar da rufe sararin samaniyar kasar abinda ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Niger ba sun dauki matakin ne bayan su yi zargin cewa kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS na shirin kaiwa kasar Sahari bayan wa'adin da ta ba su na mayar da Muammar Bazoum kan mulki ko su fuskanci karfin soji ana fargaban rufe sararin samaniyar za ta sa jirage su rinka yin zagaye lamarin da zai iya haifar musu da sabbin kalubale masana safarin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar na Niger zai shafi wasu daga cikin kasashe yammacin Afirka da ita kanta Niger Salfu Manzo masani ne kan abin da shafi safarin jiragen sama
iya sararin samaniya ai asara ne ga Niger tunda an san jiragen da suke shigowa safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce mu kai duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka dukkan jirage abin alherin da suke ka a cikin kasashe sai Allah san bakin su kenan wannan mataki ne wanda ya kamata a diba shi riya wannan bai haddasa mana ba alheri jirage duka sun yi zage sun cinkoshe suna wajen Nigeria Benin sun kewaye duka jiragen da suke bi na Niger da ya haka ya kawo mana tsadar sufurin jirgin
tuni dai kasar Faransa da wasu kasashen Turai suka soma kwashe ƴaƴan su daga kasar domin gudun abubuwan da ka iya zuwa su dawo to sai dai abinda ake fargaba shine a hali yanzu bayan rufe sararin samaniyar akwai jama'a da dama waɗanda suke so su koma kasashen su amma babu damar hakan duk wasu baki da suke kasar da kuma ƴan makaranta da suke karatu da mazauna kasar waɗanda ba ƴan kasar ba su ma hakan zai shafe su
akwai ma wanda suke so su tafi wani gurin bisa iba ta hiya ga wani ga lokaci mutane nan wa'adda kai suna jibge ko wani su kasashe wanda suna so su tafi su huta ko su taho da wani su kai kan arziki ko su tafi su sai da wani abu ko su tafi cikin bulaguran su sun kasa yi kenan ya kawo matsatsi kwarai a cikin wannan tsarin
tuni dai masanan suka buƙaci ga jagororin juyin mulkin da su buɗe wasu kasashen da suke hulɗa da su sararin samaniyar domin gudun faɗawa cikin wasu sabbin matsalolin na daban
ya kamata dai a diba a gani ya ne kamata a daga ko da zuwa lokaci a daga express kin a daga sararin samaniya inda za a samu jirage tunda da ja yanzu in ba suhurin ba muka bubbuɗe a wani guri kuma matsala da akwai kenan gwamnatin Niger kin ta buɗe sararin samaniyar ta da jiragen da za su fito daga su Mali su Burkina muna da da su umma amma aka ce duka da tankin da ko ina ari nan ne matsala a gare mu
akasari jiragen da za su fito daga Turai ko kuma su tsallako Bahar Rum kuma su nufi Najeriya ko kamar ko jamhuriyar Benin da wasu kasashe yammacin Afirka suna ratsawa ne ta Niger Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud to kada ash'afa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba
manuniya
tun a lokacin muke ga ya musu cewa ai manta da wannan tallafi tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina
ɗaya daga cikin daraktoci a cibiyar horar da sufuri ta tarayyar Najeriya da ke zariya kenan Dr. Dan Juma Adamu Ismail ke cewa sakacin sakwa-sakwa akan shawarar da suka dinga bayarwa ne yasa abubuwa suka tabarbare game da maganar taka tarkon tangarda akan tata da tantance tsohon gwamnatin jihar Kaduna dan zama minista kuwa wani lauya ne ke cewa koma zai faru a ƙarshe dai dole a baiwa jihar Kaduna minista idan komai ya warware
idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi Malam Nasiru El Rufai ba dole ne za a kawo wani daban dan jihar Kaduna domin a mika shi ga majalisar dattawa domin su nemi amincewar su
sai dai kuma ganin takunta ta burzar bararrakar juna game da maganar juyin mulki a jamhuriyar Niger masana ne ke cewa dole ne fa a bi sannu kada a yi saka da mugun zare
kar me dimshi ne cikin wannan yaki din din ba zai haifar mata da mu ido ba
mun banda ganganci irin namu na Najeriya ga yaki a gida ba mu magani shi ba ga shi da nafas ga ƴan Boko Haram ga ƴan Iswad mun je za mu yaki a wani guri
shugabannin kungiyoyin farar hula a jamhuriyar ta Niger kuwa cewa suke ai juyin mulkin ya bar ƴan kasar suna ta fama da shure-shure
duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba wanga gude ta mutane sai a hadi shin alheri ta kawo
wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da kalmomi a jajjere shiri na 130 cikin jerin shashiren manuniyan da ke bin hawayen masu sauraro dan ganin ya shashare mai yiwa kuma kokarin share hawayen amma na talakawan Najeriya akan cire tallafin mai ne yasa cibiyar horar da harkar sufuri a Najeriya da ke zariya ta fiddo su sabbin tsare-tsare Dr. Dan Juma Adamu Ismail darakta ne a hukumar ta NIT tin da ke zariyan da yace da an bi shawarwarin da wannan hukuma ta dinga bayarwa wajen yin amfani da man gas a maimakon petrol to da babu dalilin da zai sa yanzu ƴan ƙasa su dinga barabare
an samu ci gaba a duniya ana amfani da abin da ake CNG gas madadin man petrol inda gwamnati take kukan tana biyan kuɗin tallafin mai tun a lokacin muke ga ya musu cewa
a manta da wannan tallafi a mai da hankali ga wannan CNG gas din to sai yanzu da aka ce tallafi sannan sai kuma kowa idan shi ya bude tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina ba ma zai kai ma 10,000 ba ne 30,000 ne zai ishe
kenan yanzu motocin da mutane ke hawa za a iya juya su a saka musu wani
so sai ba ma wani ba Najeriya aka fara ba mu yanzu ina titi muna son mu fara kamar nan da karshen wannan watan August din nan muna da fasahar da zamu combatin din amma in kai musamman masu motocin haya to inda a ce masu amfani da tintini wani ma ba ma zai san ma an ce da tallafi ba
amma doctor ba kwa koronto kuma aka raji'a akan shi ma farashin shi ya daga
eh to ai ka san abu ne na yan kasuwa karkenta su ma duk abin da za su koma kenan saboda in suka fahimci cewa mutane sun raji'a mashi to su ma za su raji'a in kuma ba kuma ba to shikenan za a barka da fetur ba mai san fetur
game da nkusanin amincewa da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Fai a matsayin ministan tarayyar Najeriya kuwa wani lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ne yace ai da ma ba dole bane idan shugaban kasa ya bada sunan mutum ya zama minista ya tsallake koda ko ana kallon shi a matsayin wani kwararre
a sashi na 147 karamin sashi na 1 zuwa na 2 da na 3 yayi magana akan yanda aka ba shugaban kasa ikon nada ministoci ya zabo su sa'ilin nan ya tura ma majalisa domin neman amincewa kuma karamin sashi na 2 ya nuna cewa a shugaban kasa zai dauko minista ne daga kowace jiha na fadin tarayyan kasar nan to saboda haka idan har jami'an tsaro da sauran su ba su iya wanke shi Malam Nasiru El-Rufai ba dole ne za a kawo wani daban dan jihar Kaduna domin a mika shi ga majalisar dattawa domin neman amincewar su a yankin lura ko lokacin Buhari lokacin da wani minista ya mutu daga Kogi State an dan dauki lokaci kadan kafin aka kawo gurbin shi saboda wani abu ne ba sai kenan na biyu duk da ba mu san irin rahoto na sirri da abin da suka hana a tantance shi ba so ba za mu iya sanin menene ba amma da issue din shi ne duk da laifi ne in an kare dokan kasa an kare dokan kasa ne idan abin da ake zargin shi da shi ne kuma sun tabbatar da haka kuma duk sauran biyun ma da ba a tantance su in ka lura wasu an farfadi laifukan su to saboda haka ni na gani ba saban abu bane an saba a kawo sunan mutum idan an same shi da wani miskila a kan shi a koma da shi
tun bayan bayyana bayanan yunkurin saka karfin soja don kawo karshen juyin mulki a Niger wasu ke ganin dole abu a hankali kada tirantallan taimakon juna ya bare Dr. Shaibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Saddona wato Arewa House da yace akwai buƙatar abu salan sulhu kada a fara kaiwa juna harare
to wannan hali yake mata ayi su zauna kuma su sako daga halin da mutakin suke ciki su zauna shugaban kasashen Afirka ta yamma da sauran kasashen da su gama cewa sun dau buƙatar mulki ne domin sasanta al'amuran cikin kasansu kuma cikin ƙanƙanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun barhula su ba da wa'adi a kaidadde amma kar a zo a tunzura su mu ga abin da ya faru a kasar Mali da kasar Burkina Faso kuma kaga yanzu kasar Mali da kasar Burkina Faso sun ce idan aka yi ma Niger hari su ma an kai musu hari kaga dukkan yankin Afirka ta yamma za a hargitsa ta za a samu cikin kwanciyar hankali to idan aka ce mun koma yaki mutanen Sokoto mutanen Katsina mutanen Kano mutanen har Maiduguri ya zaka sa su kaga duk mutanen cikin yankin nan dole su bar yankin nan su ƙara faɗa cikin Najeriya kaga an ƙara dagulgul amura an ƙara samu ɗan gudun hijira a cikin ƙasashen Nijeriya da ƙasar Najeriya ya za mu yi a da wannan al'amar saboda kar mu yi mu haɗa yaki yaki bai da amfani mun ga abin da ya faru a ƙasar su da yanzu mun ga abin da ya faru a ƙasar Libya mun san ƙasar ta shi da yawa da yake aka jefa cikin yaki kar mu yi mu shiga cikin wannan yaki din din ba zai haifar mu da ɗa mu ido ba
shi ma dai Farfesa Salo Adamu Dadarin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria cewa yake a Najeriya na lillike da manya-manyan matsalolin da ya kamata a ce ita ma ta yi kokarin ganin ta bambare
abin alaluma a zauna lafiya in sun bari shikenan yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba sai da aka rijini birijini
amma kana garin professor wata lalama za ta aiki
to sai a bar su su sasanta da kansu a Niger a samu sulhu ba tare da an zubda jini ba mu kuma yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaki a gida ba mu magani shi ba ga Kidnappers ga yan Boko Haram ga yan Iswad duk suna cikin Najeriya ne mun je za mu yaki a wani guri
ba ku gari an ce bikin magaji baya hada na magaji ya professor
ah to ai Najeriya tana cikin matsaloli yanzu kudin mai da aka dauki tallafi ya ruguza komai a Najeriya ba abin da ke da sauki saboda da kudin mai da mai ake daukan wannan abu a kai kasuwa saboda haka Najeriya fasta dole ta mata karatun da ta natsu
to shin ko na hali su ma al'ummar Niger suke ciki ganin irin takunkumin tabaibayin da aka tafka wa kasar da aka ce tinima sun zanzare Malam Abba Habibu shugaba ne na wata kungiyar fararen hula dake Jamhuriyar Niger da yace a gaskiya ba al'ummar Jamhuriyar Niger din na cikin wani hali kuma bukata suke ma a nemo hanyoyin da za su murmure
ayo ko babu komi kasar Niger tana cikin sai da yawo kenan bai kamata ba a ce soji sai da yawo ta aiko tawaga ka ki karbata akwai kasashe irin su Mali da Burkina sun bayyana cewa suna goyen bayan sojojin nan kai yanzu Allah na tuba ayo kasar Mali ta zo ta ce za ta kama ma wata kasa ta yaki kashi 40 na kasa yana hannun ɗan tawaye haka Burkina su je su yi da tasu matsala akwai wani tasiri da takunkuman da kungiyar sai da yawo ta kakaba wa Niger yayi wa kai naka harkoki wata kila da jama'ar ka ayo kasar Niger bai yiwuwa ka ce bai shahe ka ba tunda kamata hi neman kudi naka na kanka bankuna abinda kake bukata a ce maka a ce sakon shinkafa yana wajen shika 15 in ka dauki haci tiya ta kai wajen shika guda ayo hata da wannan wutar lantarkin dai an ka bar mu tashi mu ita kadai ayo duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba to wanda kude ta saboda Allah da Annabi mutane sai a faɗi shin alheri ta kawo ko kuma rishin alheri mutane a bar like ido
ka iyaka batutun da ne kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sadaka fa mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bibin dafe mu da fifo cewa kwanakin su fa suna ƙara karewa ne kullun daga safiya zuwa dare domin kowa daga juma nan ma saura kwanaki 1386 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun yi dare dare kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma da salamu mini barman jamhuriyar Niger da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su daga kowane bangare ni Isa Lord Ikara da kan shirye an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
so a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar juma'a
assalatu wassalamu ala rasulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu wataala ya turo ni domin in cika kikkiawar mu'amala babu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautata mu'amala tun daga kan abin da ya shafi dan adam babba da yaro mace da namiji har kan waɗanda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautata musu mu'amala idan ka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka zai tafi madina saboda kikkiawar mu'amalar sa akwai yarda da aminci tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba suna daukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya ranan da zai bar gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan halansa saboda kikkiawar mu'amalar sa yake ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka ba shi kyautata mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi bane tun daga kan ƴaƴanka matanka makwabtanka har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka in kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da yake mu'amala da mutane ko a mota mu'amala ya hada ka da duk wanda ya hada ka da shi a mota yana da kyau ka sake masa fiska kai masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da zaku yi ko da a mota ballanta na makwabcinka a gida ballanta na makwabcinka a office ballanta na abokin hulɗa da cinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gabaɗaya saboda haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata mu'amala in ya kyautata mu'amala so wannan shine identity da ya gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lalle wannan addini ne na fahimta kuma addini ne na zaman lafiya addini ne mai kyakkyawar mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun nasiha
to Allah ya saka da alkhairi yanzu ga baba ya sake dawowa da labarai a takaice
tashi a takaice gwamnatin sojojin Niger ta yi barazanar kashe hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkin sa inji wasu jami'an kasashen yammacin duniya guda biyu rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakin sakatariya harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar a cikin wannan mako cewa suna iya kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada akan wani hotel inda ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhia na kasar Ukraine, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana jikata wasu 16. Amurka tana saya Amurka da kawayenta na Turai suna sayan makamashin nukuliya na da wasu sanadirai masu yawa daga kasar Rasha tare da baiwa Moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kudaden shige da take tsananin bukata a lokacin da take yaki da Ukraine.
Kamar sauraro da wannan kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau, sai kuma zuwa can anjima da hanki da yarda Allah. Mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kambaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Daddy Balawe da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.